أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المهجلين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 29 ذوال ربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446 miladiyan annabi Isa alaihi salam 2024 wanda yau muna dai ne ga watan 11. Da mu ci gaba da karatun mu cikin ash-shama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mustafawiyya na Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sura al-Imam al-Tirmizi alayhi rahmatullah, wanda muke karanta dabi'un manzon Allah, sirran manzon Allah, tarihin manzon Allah da kuma sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ba mu manta ba, muna babi na 48, babu ma ja'a fi khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, babun da yake magana akan dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An karanta wasu hadisai daga babin. Ina ganin yau zamu tashi a hadisi na 300 kenan da 34. Hadisi na 334. Haddathana Ahmad ibn عبدة الضبعي حدثنا فضيل بن عياد عن منصور عن الزهري عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن معصما. لقى أحمد بن عبدة الدبعي فضيل بن عياد أبا ملاباري لقى منصور لقى الزهري لقى سيدتنا عائشة أم المؤمنين قالت سيدتنا عائشة تاتي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط بنتبه غني منزن الله يا بعد كاريا مكانسا يا تيمك كانسا أكن واني تشوتر واند أكا مسبتون ديكي معنى إذن أن تشوتر منزن الله إنشي أكا تشوتر توبايك وكالين يكاري كانسا idan shi aka cuta baya kokarin ya taimake sa sallallahu alaihi wasallam ma lam yuntahak min maharimillahi shay'un, indai ba wai an keta wani abu bane cikin alfurman Allah, ma'ana wani abu cikin abubuwan da Allah ya hana sai aka aikata wannan abun, to annabi baya hakuri akan wannan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki fansa na hukuncin da Allah ya saukar ga wanda ya aikata wannan. Amma idan ba wannan ba, shi manzon Allah dan ka zage shi ko ka ci mutuncin sa ko ka bace shi ko ka yi wani abu, to manzon Allah baya ramuwa da wani abun da wani ya masa, sai dai idan an taba wani abu cikin maharimullahi alfurman Allah, to wannan kuma manzon Allah baya bari har sai ya dauki fansa a kai. فإذا انتهك من محارم الله شيء، idan an taba wani abu cikin alfurman addini cikin alfurman shari'a, kana min ashaddihim fi dhalika ghadaban, manzon Allah ya fi kowa tsananin fishi domin ya kare alfurman shari'an da Allah ya turo shi da shi. Wama khayyara baina amrayn, ba a kawo masa zabi cikin al'amura guda biyu ba, illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ma'saman, sai manzon Allah ya zabi abin da yafi sauki, sai dai idan abin da yafi saukin laifi ne, to sai manzon Allah ya bashi. Amma idan abubuwa guda biyu suka zo to annabi yakan dauki abin da yafi sauki saboda al'umman sa yakan dauki abin da yafi sauki saboda raunana yakan dauki abin da yafi sauki saboda mutun ya dauki abin da zai iya yi kullum me zamu dauka cikin wannan hadisin abin da zamu dauka cikin wannan hadisin suna da yawa na farko al-intisaru ala an-nafs mutun yana taimakon kansa yana kokarin kare kansa Allah bai hana ba amma kuma yana daga cikin rauni na imani a duk lokacin da aka taba ka to ka bar Allah ya kare maka fadan kai ka dawo ka dogara da Allah ka bayar da amanan kan kama Allah Allahumma ya man la tadi'u wada'i'uhu istawda'tuka nafsi wa dini wa ahli wa baiti wa mali wa khawatima a'mali fahafazni bima tahfazu bihi ibadaka salihin ka bada amanan kan kama Allah wanda ya bada amanan kansa ma Allah ba zai gaji ba wanda ya bada amanan kansa ma Allah babu wani abinda zai kure shi ya kai shi iyaka saboda haka ka mayar da duk abubuwan kama Allah in ka mayar ma duk al'amuran kama Allah to ba za ka tade ba in arzikin kai zama arzikin Allah ne kullum a gurin Allah kake jira to arzikin ka ba zai kare ba saboda inna hadha la rizquna ma lahu min nafal arzikin Allah baya karewa dan haka wanda yake dibowa daga taskan Allah arzikin sa ba zai kare ba ma da ma ka tsaya a gurin Allah idan abu ya same ka sai ka ce Allah to Allah ba zai bari ka ji kunya ba ya ibn adam la taksha min dhikr rizqi ma dama khaza'ini mal ana wa kaza'ini la tanfadu abada kar ka ji tsoron wani abu na kudi na arziki na rayuwa taskan Allah yana ciki taskan Allah ba zai kare ba har abada haka idan ka dauki himman ka duka ka ajiye shi ma duniya to Allah ubangiji zai kuta ka ma'ana idan ka amince da kanka ne kar ka amince da kanka ba za ka komai ma kanka ba ballantana wani ma kai da ba za ka iya komai ma kanka ba to me ya kai ka ruduwa da cewa wani zai iya yi maka wani ba zai iya ba Abul Abbas al-Mursi yace ayastu min naf'i nafsi li nafsi fa kayfa la ayasu min naf'i ghairi nafsi ni kaina na deba tsammanin ba zan iya taimakon kaina ba so ta yaya kuma zan tsaya ina tunanin wani zai iya min wani abu wani ba zai iya min komai ba saboda haka idan ka danka ka bada ana ma Allah to karka zaci cewa zaka yi talauci mafi rayuwar da kai rayuwa mai tsada mai yanci na arziki da bakunci shine rayuwar da kai a cikin mahaifiyanka to ita kanta mahaifiyanka bata san yanda ka rayu ba saboda a lokacin baka da wayo baka da dabara baka da hikima baka tunanin wani tadbiri dukan ka gaba daya Allah ne yake idan haka Allah da ka bar mishi kanka Allah da yake kula da kai a wannan daman to da da ka bada amanan kanka ma Allah lokacin da kai wayo din lokacin da kake da idan gani kake da kunnan ji kake da hikima da dabara sai ka bar hikimanka da dabaranka ka ce la haula wala quwwata illa billah ka dogara da Allah to da ka ga nasara mai burkitarwa mai ban mamaki da Allah ta'ala shine wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda duniya man kanati dunya akbaru hammihi wanda duniya ita ce babban damuwansa to Allah ubangiji zai saka talauci tsakanin idansa guda biyu ja'ala Allahu faqrahu bayna aynayhi Allah zai saka talaucin sa tsakanin idansa komai ya samu ba zai gode ba saboda yana ganin wani yana son ya kai wani sai ya kai wani kuma sai ga aito wani ma akwai wanda ya fishi sai ce yana son ya kai wani shi baya ganin abin da Allah ya masa kullu shi yana kallon me yana kallon abin da Allah ya yi ma wasu dan haka shi talaucin sa tsakanin idansa yake komai ya samu ba zai wadata ba man kanati dunya akbaru hammihi ja'ala Allahu faqrahu bayna aynayhi wa farraqa shamlahu kuma Allah dai raba al'amarin sa zaka ganshi gashi nan dai kona da duniyar ma baya nitse ya tara ta can ta can ya balle, ya tara ta can ta can ya balle, ya tara ta can ta can ya balle. Kuma babu abin da zai samu a duniya sai abin da Allah ya rubuta zai samu a duniya din. Amma wa man kanatil akhiratu akbaru hammihi, wanda lahira ita ce babban damuwansa, to ja'ala Allahu jinahu fi qalbihi wa tuqahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi. Allah sai ya saka wadata cikin ransa, ya saka tsoron Allah a zuciyarsa. Wa jama'a shamlahu, kuma Allah ya tara al'amarinsa. Bai tara duniya ba, amma in ka ganshi da nutsuwa, in ka ganshi da kwanciyar hankali, zaka ce yafi kowa arziki. Ja'ala Allahu jinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi wa jama'a shamla, Allah zai tara al'amar. Wa atatuhu dunya wa hiya rajima, duniya da ta zo masa ko ba ta so, bata isa ta tsaya ta shi ba, sai ya samu abinda zai ci, sai ya samu abinda zai sha, sai ya samu abinda zai sutura, sai ya samu gurin da zai yi bacci, ko duniyan ba ta so sai ya samu. Saboda haka karka taimaki kanka, ka bar wato karka zamo mai yin mai kariya ma kanka. Na'am, ka kare kanka daga masharranta, amma karka da ci cewa kai ne kake da ikon ka kare kanka. In ka yarda da Allah zai kare ka, to ka ba da amana ma wanda baya tozarta amana. Allahu allazi la tadi'u wada'ihu, amanansa ba a tozarta ta, baya cin amana. To annabi baya taimakon kansa akan wanda ya cuce shi. Na'am, mun karanta hadisi da yawa a baya, wasu sun cuci manzon Allah, wasu sun zagi manzon Allah, wasu sun kashe wa manzon Allah, wasu sun fitar da manzon Allah a gidansa, wasu ma sun cire abin kisa da su kashe manzon Allah. Hamma qaumun bi qatlihi fa abasifu wa fa'anu fa atistaqwa. Amma dukkan su lokacin da annabi yake da ikon da zai dau fansa ya rama ya hukunta su ya taimaki kansa, sai annabi ya bar su. Kai akwai wanda ma annabi ya san ransa suke nema, so suke su kashe shi. Kaga dai kai idan ka san wanda yake so ya kashe ka, baraka bar shi ba, sabila da karshen ta zai dauki ranka. Ko da ka bar shi kuwa da ka tona asirinsa. To amma munafikai wanda suke cikin musulmai kullum suna cikin manzon Allah, me suke so su yi? Kashe manzon Allah suke so su yi. Ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Meye suka nemi su yin wanda basu samu ba, shine kashe annabi. So suke su kashe manzon Allah, amma annabi ya basu. Annabi ya ce mama duk wanda suke zuwa kofan gida suna gadin sa ko suna kare shi, annabi ya ce kowa ya je gida. Ni tunda Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nasi, to bana neman wani mai gadi ya zo yayi gadi na. Allah da la ta'khuzuhu sinatun wala nawm lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum, na tabbatar ba zai ce zai kare ni ya bar ni da magauta ba. Am wannan shine wato mutum ya tsaya cikin ganuwan Allah da cikin kariyan Allah. Aka ce sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Ayyub al-Ansari, wanda ya bawo manzon Allah masauki a Madina, wanda annabi ya sauka a gidansa bayan yakin da aka yi na Khaibar, an yi nasara an dawo. Akwai Safiya matar manzon Allah, wanda Safiya ya ne na sarkin da aka yake su, sai ya zamanto annabi ya yanta ta, ya aure ta saboda girmamawa. To annabi yana tare da ita, sai Abu Ayyub al-Ansari ya gagara nutsuwa, ya fito yana ta zaga ɗakin da annabi yake tare da iyalin sa, yana zagawa yake zama. Har annabi ya ji motsi, annabi ya fito ya ce me kake yi a nan da daddare? Ya ce wallahi annabi, tsoro nake yi, kar a zo a taɓa ka, kar makiya su zo su yi tasalluli su yi irtiyalinka su kashe ka ko su cutar da kai. Annabi sai ya ce masa ka je ka huta ka kwanta, kai bace Allah zai kare ni, amma na roƙa maka Allah, Allah ya kare ka a duniya da lahira, kuma yanda ka fito kana gadi na kana kiyaye ni, Allah ya kiyaye ka a duniya da lahira. Wallahi aka ce kuwa mu'jizan manzon Allah. A zamanin Yazid an tafi yaƙi, da aka je yaƙi can wajen Rumawa, anan aka kashe Abu Ayyub al-Ansari a gate din su. Musulmai suka dawo ba tare da an shiga garin an gama da su ba. Sai shi wannan sarkin na Rome na wannan lokacin ya rubuto wasiƙa yana cewa yana ba da labarin lallai sai ya yi musla, ya san matsayin Abu Ayyub al-Ansari a gurin musulmi, don haka sai ya yi wulaƙanci da gawan Abu Ayyub al-Ansari. Nan musulmai suka rubuto wasiƙa suka ce, to kuwa muna faɗa maka cewa idan kai wannan aika aikan ba za mu bar wani ba Yahudi a doron duniyan nan ba sai mun kashe shi. Kuma in kai wannan aika aikan ba za mu bar dutse akan dutse a masarautanka ba sai mun rusa shi. To su kuma sun riga sun san ƙarfin musulmi da zuciyar musulmi da yanda musulmi su ba su damu da mutuwa ba in sun fuskanci Allah kawai. Shine ya rubuto sika yana bada hakuri yace yayi alƙawarin babu abinda zai taba jisman na Abu Ayyub al-Ansari. Aka binne Abu Ayyub al-Ansari a gaban ganuwansu, kuma aka saka mai gadi a gurin. Aka ce har yau idan ka je Italy kabarin sa yana nan, kuma a gurin kabarin da akwai masallaci, kuma a gurin kabarin da akwai mai gadi, wuni da dare gadin sa ake, ba a taba kabarin bai taba zama babu kowa ba, ana gadin kabarin. Saboda manzon Allah ya ce Allah ya kiyaye ka a duniya da lahira, Allah ya yi gadin ka a duniya da lahira. Saboda haka wallahi wanda ya dogara da Allah bai tabe ba, wanda ya dogara da Allah bai raunana ba, wanda ya dogara da Allah, Allah bai mance shi ba, Allah baya mantuwa. Na'am. Kuma za mu ɗauka daga cikin wannan hadisin ainihin mutane na Allah ba su taimakon kansu, ba su yin wani abu don kansu, sabila da shi taimakon kai hazzun nafsi ne, bautan rai ne, kawai suna barin kansu ma Allah ne. Amma in an taɓa addini to da a ga idansu ba zai kyafta ba sai sun ɗauki fansa ma wannan addini. Min al-mu'minina rijalun صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سو كوي بدا سي يبدا تبا ما الله الفرمان الديني سبا ان ان تبا الفرمان الديني ان الله ذات دوفانسا ذات فشي ذات كخوصا مغانا كي داما سبادا رنسو دهية دومين سفنشاء الديني ان الله. نعم. To haka manzon Allah yake idan in an taba. Kuma manzon Allah yana da ba a taba bashi zaɓin abu guda biyu ba, a ce ga wannan ga wannan, sai annabi ya zaɓi abu mafi sauki. Me yasa? Saboda Allah ya faɗa mana shi manzon Allah harisun alaikum ne bil mu'minina raufur rahim, mai tsananin kwaɗayi ne gare ku, baya son a farjanta muku abinda ba za ku iya ba. Mai tsananin kwaɗayi ne gare ku, baya son Allah ya azabtar da ku. Dan haka duk abinda aka kawo manzon Allah guda biyu in na shari'a ne, sai annabi ya zaba abin da yake sauki. Akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa, kusancewa Allah ya fardanta muku aikin hajji a shekara so daya ga wanda yake da iko. Sai wani sahabi ya ce a fi kulli amin ya rasulullah, duk shekara ne hajjin ya zamo dole ko iya shekara daya? Annabi sai ya ce law qultu la wajabat, da na ce eh duk shekara ne, to da ya zama dole duk shekara ya zama dole akan kowa ya yi aikin hajji. Saboda haka ku tausaya ma kanku, kar ku na tambayan abinda ba a faɗa muku ba, saboda kar ku jawo kuma a fardanta muku abinda ya fi ƙarfinku. To haka da ka samu za a kawo manzon Allah abubuwa, sai annabi ya zabi mene mafi sauki ga mutum, mafi sauki ga musulmi, yanda mutum ba zai wahala ba. To wannan duk yana cikin soyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi mana. Annabi baya son mu dauki abin da ba za mu iya ba, shi yasa manzon Allah yake cewa fiyayyen aikin da Allah ya fi so cikin ayyuka, aikin da mutum yake yi yau da gobe ko da dan kadan ne, karka damu da sai mai yawa, karka damu da sai ka kwana sallah, karka damu da ka zo ka gagare ka gaji yadda kanka ka dauki abin da zaka iya yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ku sassauta kar ku tsananta ku fadi alheri na bishara na farin ciki ga mutane kar ku fada musu abin sharri da zai sa musu damuwa ya saka musu bakin ciki حدثنا ابن أبي أمر حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أروى عن عائشة قالت استعذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو الأشيرة ثم أذن له فألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه دقى ابن أبي عمر دقى سفيان دقى محمد ابن المنكدر من عجم محمد ابن المنكدر مالني إمام مالك دقى أروى دقى عائشة تاتي استأذن رجل وني متم يازو يا نيمي ga manzan Allah thumma adina lahu ko istaazana rajulun ala rasulillah wani ya nemi ga manzan Allah wa ana inda sai da Aisha tace lokacin muna tare da annabi fa qala annabi sai bai ji dadin zuwan mutumin ba annabi yace bi isabnul ashira Allah wadaran irin wadannan mutanen misalin haka misalin haka kawai kaman a ce a larabawa sukan ce ibnul ashira kaman misali dan dangi ko kuma wani dan uwa haka to sai a ce ibnul ashira ko akul ashira annabi sai ce kat Allah wadaran irin wadannan mutane summa adina lahu sai annabi yace eh to a bashi ya shigo fa alana lahu alqaul annabi sai ya yi shi magana mai kyau annabi bai kore shi ko ya yi mashi fada ko ya ce kai mutumin banza bane a'a annabi da yace kai Allah wannan mutane wasu irin Allah wadaran irin wannan mutum da ya shigo kuma annabi sai ya mishi magana mai kyau falamma kharaja da ya fita qultu sayyida aisha sai nace sai nace ya rasulullahi ya manzan Allah qulta ma qulta ka fadi abinda ka fadi akan sa ka ce Allah wadaran wannan mutum Allah wadaran irin wannan mutanen summa alanta lahul qawla sai kuma ka zo ka masa magana mai dadi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Aisha yake Aisha a wani riwayan annabi sai yace shin kin sanni ni Muhammadur Rasulullah ina maganan banza ga wani annabi sai yace inna sharran nasi mafi sharrin mutane man tarakahun nasu wanda mutane suka bashi suka hakura suka bashi ittiqa afushi sabila da tsoran iyansa da fasikancinsa da alfashansa da alkaba'insa shine mafi sharrin mutane wanda kawai mutane sun hakura cin bashi ne sabila da sharrinsa amma in ba dan haka ba bara su iya zama da shi ba in ba dan haka ba bara su iya mu'amala da shi ba in ba dan haka ba bara su iya komai da shi ba shine mafi sharrin mutane wanda mutane suka bashi sabila da sharrin sa da makircin sa me zamu dauka cikin wannan hadisi na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mudarati ga munafikai waɗanda suke cutar da shi kuma wannan ma yakan zama rahama ne a gare su saboda idan aka bayyana munafurcin su to dole za a yake su sai shiga cikin kafirai amma saboda manzon Allah ba a yaki munafikai ba ana zaune da su ana mu'amala da su su je gurin yaki su cutar da annabi da sahabbai su shigo cikin sahabban annabi su yi maganganun banza su je sai za a fita yaki su ja wasu mutane su fada musu maganganun da za su sa musu rauni a zuciya haka nan dai suna nan annabi kuma ya san su sarai Allah ya sanar da manzon Allah amma saboda rahman manzon Allah annabi bai bayyana ya ce wani munafiki ne wani amma an ce annabi ya bayyana ma Huzaifa ibn al-Yaman shi yasa sayyidina Umar yace yanda nake gane wani mutum munafiki ne idan da ayi sallan sa naga Huzaifa bai fito ba to shikenan na gane wannan munafiki ne ba dan je sallan sa ba kenan to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda jin kansa yakan yi mudarati amma ba dan ya aibata mutum ko ya muzanta mutum ba manzon Allah mun karanta a bai laisa bi fahishin wala mutafahishin shi ba mai alfasha bane kuma ba mai sanya ji alfasha bane manzon Allah kaman me ne ba a taba jin alfasha daga bakin sa ba in kuma kaji manzon Allah ya ce kaza akan wani to a rubuce a gurin Allah wannan wanin haka yake in kaji Allah ya annabi ya ce wani mutumin banza ne to a rubuce a gurin Allah mutumin banzan ne ba wai annabi ya aibata shi bane annabi ya hana aibata mutane annabi ya ce ku fadi alkhairi akan mutane kar ku aibata mutane koda da laifin da suke aikatawa ne manzon Allah haka yake dan wata rana annabi ya fada wa sahabban sa yace a tadruna mal ghiba kun san me ake nufi da ghiba rada maganan mutum bayan bayanan sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam da Allah da annabi su suka sani annabi sai yace al ghibatu ghiba shine kai maganan mutum ba a gaban sa ba kai maganan mutum a bayan idan sa sai sahabbai suka ce to ya rasulullah yanzu kana ganin idan abinda aka fada a kansa haka yake shi ma giba ne annabi yace in kana fihi ma kila koko in kana fihi ma qulta faqad jibtabtahu wa in ka wa in lam yakun fihi ma kila faqad buhita ko akan wannan ma'anan da manzo Allah yace idan abinda aka fada a kansa da gaske ne an yi gibansa kuma wannan giban ta fi zinamu ne idan kuma abinda aka fada a kansa ƙarya ne to wannan kuma an yi masa albuhutu wanda Allah ubangiji ya fada ko waman yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhutanan wa isman mubina to shi manzon Allah bai yarda da kai maganar mutum bayan bayanan ba koda da abinda yake aikatawa ne in kai maganar mutum bayan bayanan da abinda yake aikatawa sunan wannan ne sunan sagiba idan kuma ƙarya ka masa bai aikata abu ka fada masa sunan wannan albuhutu sunan wannan qauluz zur wannan ma yana daga cikin akbarul kaba'ir fadan ƙarya wa mutum ko ka kirkiri ƙarya wa mutum ka jinkina wannan kuma dabi'an mutane ne a wannan zamanin kuma duk wanda yake ƙarya wa mutane yake sharri wa mutane to ƙarshen sa baya yin kyau ƙarshen sa baya yin kyau wanda yake yada alfasha akan bayin Allah akan mu'minai to Allah ubangiji baya bari ƙarshen sa yayi kyau luhumul auliya'i masmum naman waliyai yana da dafi naman waliyai guba ne dan haka ya kamata mu kiyaye a guri idan ana maganan banza kar ka zauna a gurin kar ka zauna da mutanen da suke maganan banza akan ƴan uwansu mutane ko akan wasu mutane ma ko da mutanen banza ne kawai in ba maka wa sai ka zauna to kai nasiha idan ba a ji nasihan ba ka bar gurin sabila da fasikai ne Allah ya taimake mu to kaga inna sharran nasi man tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhshihi mafi sharrin mutane shine wanda mutane suka barshi saboda tsoron alfashansa da fasikancinsa da fajircinsa kaga mutum wasu tsoransa suke ji sabila da sharrinsa mutane ba su san sa amma in suka ganshi sai su durkusa su rusuna sabila da suna tsoron idan ba su masa haka ba dai musu sharri in yazo sai a bashi saboda tsoron sharrinsa in ba a bashi ba dai je ya kulla sharri babu laifi ka kare kanka daga waɗannan ta hanyar mudarati in sun zo kai musu murmushi amma me irin wannan ɗabi'an baya cikawa da imani kuma ranar alkiyama a cikin la'ananu yake tasowa saboda musuluncin sama da akwai rauni a cikin ta saboda almuslimu man salima almuslimuna min yadihi wa yadihi musulmi shine wanda ɗan uwansa musulmi sun kubuta daga harshensa sun kubuta daga hannunsa sun kubuta daga alkaba'in ta sun kubuta daga makircinsa wannan shine musulmi amma din me cewa wani ma zaka ga har barazana yake wa mutane sun kulla masa sharrin da bai san iya sai na masa kaza to sai mene akwai wanda ya taba irin wannan maganar mu wani nace ka ce duk abin da zai yi maka ya je ya maka in ya barka yau ka kwana a duniya Allah ya tsine masa kar ya barka ka kwana a duniya in numfashin sa a hannun kai ya katsa numfashin duk abin da wani yake ganin zai iya yi a kanka dan domin kiyayya da makirci da hasada da adawa ka ce masa ya je yayi wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin kar ma ka bukaci wai ka kare kanka ko ka ce yayi hakuri da sauransu ba shi hakuri ma shikenan ya samu lagwanka ya samu dama a kanka ka ce masa yayi bismillah yana da addu'an da yana yi yanzu da ka mutu bismillah yayi ka mutu in baka cuci mutum ba to duk wani tsoro da kai da zai yi da sharri kar ka ji tsoro sai dai in ka cuce shi to shikenan sai ka ji tsoro sabila da ittaki da awatal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab ko fa innaha laysa bainahu wa bainallahi hijab babu hijabi tsakanin addu'an wanda aka zalunta da Allah amma in ba ka cuci mutum ba duk abin da mutum yazo yana so ya ce a kanka ya tsoratar da kai ya ce a shi ya iya kaza ya iya shirya makirci maza Allah ya je yayi kai kuma ka dogara da Allah wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu saboda haka kar mu zamo daga cikin mutanen da mutane suke sakewa da mu ba dan zuciyansu ya yarda da mu ba kawai dan suna tsoron kar mu kulla musu sharri wallahi za mu yi nadama akan wannan daga ƙarshe annabi ya ce mafi sharrin mutum shine wanda mutane suna tsoron sa ne dan sharrin sa ba wai dan suna girmama shi tsakani da Allah ba wai dan suna son sa tsakani da Allah ba muna roƙon Allah ya kyautata ƙarshen mu Allah ubangiji ya kawata mu da kyawawan dabi'u albarkan manzon Allah حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمير عن عبد الرحمن العجلي حدثنا رجل من بني تميم من ولد ابي هاله زوج خديجه يكنى ابا عبد الله عن ابن لابي هاله عن الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما قال الحسين بن علي رضي الله عنهما سالت ابي عن سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه wannan hadisin kusan mun karanta shi a baya sai dai mu maimaita shi a babin da aka kawo shi dan idan muka lura mun karanta shi a babu ma ja'a fi khalqi rasulillah sannan ina tsammanin mun sake karanta shi a babu ma ja'a fi tawadu'i rasulillah gashi kuma yanzu ba mu karanta shi babu ma ja'a fi khuluqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisin sufyan ibn waqi daga jumai'u ibn umair daga abdurrahman al-ijli wani mutum daga banu tamim ya ba mu labari daga ibnu abi hala mujin sayyidatuna khadija baban abdullah daga dan abu hala daga al-hasan dan sayyidina ali dan abi talib radiyallahu anhu ya ce na tambaye sayyidina husaini dan sayyidina ali akan ya bani labarin yaya halin annabi yake cikin abokan zaman sa yaya yanayin annabi yake cikin abokan zaman كان رسول الله دائما بالشر من زن الله هو ده يوشي ينا سكي فسكا ينا منمشي بدا كتب زوا كسام من زن الله يا متك فسكا أبوسا كم طريرا بدا كتب سامو هو ان تنسورا عبس وتولى أن جاءه الأعمى النبي ينا وني أيكين الله ني ينا إسد ساقوف نا الله غوسو sai kuma wani makaho yazo shi ma yana magana yana son a saurare shi sai annabi yana son ya kare da wadancan kafin ya dawo kan wannan sai annabi ya kawar da kai sai Allah ya saukar da abasa wata wallahi an ja'ahu al-a'ma amma ba dan halin annabi bane ya turbe na fiska ya bata rai annabi baya yi duk wanda ya hadu da manzon Allah abinda zai fara gani shine murmushin manzon Allah da'iman bishir ko da yaushe yana murmushi sahlal khulqi min sassaukan hali komai nasa sauki ne kawai ba za ka ga wani abu na cutarwa cikin zamantakewa da shi ko mu'amala da shi ko ya daura wa mutum nauyin da ba zai iya ba ko ya yi wani abu wanda zai cutar da abokin tafiyarsa ko abokin zamansa shi in yana zaune da mutane to kawai ana zama ne duka ɗaya ne kawai na'am layyinal jani mai daddaɗan zamantakewa in ka zauna da shi to dole sai ka ji dadi wanda sai ya sa zuciyanka ya karkata zuwa ga soyayyansa ma'ana babu wanda zai zauna da manzon Allah zuciyansa bai so manzon Allah ba sai zuciyar da Allah ya ɗebe mata amma ni daga rahma ita ce za ta zauna da annabi kuma ta cuce annabi ko ta yi munafirci ma manzon Allah anan zaka gane imani kyauta ne rabbi innal huda hudaka wa ayatuka nurun tahdibihi man tasha'u ko tahdibiha man tasha'u shari'a na Allah ne in banda shari'a na Allah ne munafikai da suka zauna da manzon Allah su har suka kara rayuwar su cutan annabi suke yi ga kyawawan halaye da suka gani ga kyawawan mu'amala gashi sun san ya san abin da suke yi amma ya bar su gashi babu irin cutarwa da basu yi wa manzon Allah wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un in sun hadu da mu'minai su ce mu mu'minai ne in sun je gurin kafirai mushrikai su ce izhili muke musu walakance muke musu su zazzagi annabi duk annabi ya sani duk tsawon zamantakewan da suka yi da manzon Allah bai sa sun shiryu ba amma gashi mu bamu ga manzon Allah ba tsakanin mu da shi sama da shekara 2000 da shekaru daruruwa amma muna son sa muna kaunan sa kaga wannan shirya kyautan Allah ne shi man yahdillahu fa huwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا شريعه na Allah ne wanda Allah bai shiryar da shi ba ba zaka taba samu wanda bai shiryar da shi ba Allah ya kulla zuciyarsu gabarin su fahimci manzon Allah Allah ya kare mu Allah ya kare mu mutun ya zauna da manzon Allah ya ga halayen manzon Allah ya ga makarimul akhlaq ya ga mu'jizoji ya ga komai amma kuma karshe ya mutu yana cutan manzon Allah wannan wani irin tsinanne ne wani irin marashin rabo ne ba marashin rabo kaman wanda zai zauna da manzon Allah ya gagara bin manzon Allah kuma ya cutar da manzon Allah Hassan ibn Sabir yace aqumu wal qiyamu ilayka fardun wa talqul wa talqul fardi anna yastaqim ayumkinu man lahu aqlun salimun wa ma'rifatan yaraka wa la yaqumu yace ya annabi ai dole ne nike na tsaya in tsaya in gaishe ka wallahi farillahi yanzu me hankali ne lafiyayyen hankali me lafiyayyen kwakwalwa zai hadu da kai ya rasulullahi ya gagara yi maka biyayya ya gagara sallama maka ya rasulullahi wallahi kowace zuciya in dai lafiyayya ce to an jubileta an halicce ta da taso annabi Muhammad in dai lafiyayyen zuciya ne duk wanda kaga bai san annabi Muhammad ko ya rayu da annabi yana cutar da annabi Muhammad to a zuciyansa akwai cuta fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada akwai cuta ne a zuciyansa sai Allah ya kara musu cuta amma lafiyayyen zuciya da lafiyayyen kwakwalwa automatical kawai zai so manzon Allah baya ma bukatan ma sai Allah lallaba shi kawai saboda duk abin da za a so mutum ya taru cikin annabi Muhammad rahaman annabi jinkan annabi tausayin annabi kawaitin annabi kyawawan dabi'u gashi nan mun ji kana rasulullahi da'iman bishri sahalal khulqi layyinal janibi laysa bifazzin wala ghalizin wala sakhabin wala fahashin wala ayyabin wala mushahin wala madahim wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'a ba mai mummunan hali ba ba mai kakkausan zuciya ba ba mai daga murya ba ba mai alfasha ba ba mai kushe ba ba mai hasada ba ba mai mako ba ba mai rowa ba duk munanan dabi'un da Allah ya sako a duniyar nan to annabi shi ba wannan bane shi annabi rahmatan lil alamin to wannan yana cikin sifofin da sayyiduna Ali ya sifanta manzon Allah da shi ina ga lokaci yayi wanda zamu tsaya akan wannan insha Allah sai kuma idan Allah ubangiji ya sada mu a karatu na gaban muna roƙon Allah ya ga mana kikkiawan ƙarshe Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ƙara mana soyayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mu cikin ceton manzon Allah ya Allah kaman yanda muka yi imani da shi ka nuna mana shi a duniya da lahira a cika zuciyar mu da soyayyan sa ka ƙara mana yakana da nutsuwar zuciya Allah ka tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya da abin da yake damun mu a duniyar nan to Allah kar ka mayar da duniya ita ce damuwar mu Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina Allah kar ka bar duniya ta zamo ita ne babban damuwar mu Allah kama yadda lahira ya zamo shine damuwar mu rabban mu na duniya kuma Allah ka kawo mana shi cikin sauki albarkan manzon Allah Allahumma a'tina wala tuharrimna wa zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna وأردنا وارض عنا وعاترنا ولا تؤثر علينا وعائنا ولا تؤن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا مسيعنا إن شاء الله. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد الله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إذن بعد الدعاء الدعاء عند ميكي باير وأكوي الدعاء عند من زن الله صلى الله عليه وسلم يفريتكي إن جنتشان حديثي manzon Allah ya ce duk wanda yazo zai kwanta sai ya karanta wannan addu'a to yayi godiya ma Allah da dukkanin abin da ake yabon Allah da shi na duniya gabaki daya. Duk wanda in zai kwanta ya karanta alhamdulillahi allazi at'amani wa saqani alhamdulillahi allazi kafani wa awani alhamdulillahi allazi manna alayya wa afdal, wanda ya fadi wannan lokacin da zai kwanta Annabi Muhammad ya ce ya gode ma Allah da dukkanin nau'o'in yabon da ake gode ma Allah da shi a duniya. Alhamdulillahi allazi at'amani wa saqani alhamdulillahi allazi awani wa kafani fa kam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Akwai wanda bai da wanda zai taimake shi, akwai wanda bai da wanda zai taro shi, amma kai Allah ya ciyar da kai, ya shayar da kai, Allah ya taro ka, ya isar maka, Allah ya maka baiwa, ya fifita ka akan wasu. Wasu makafi ne kai da idonka, wasu guragu ne kai da kafanka, wasu kurame ne kai da kunnanka, wasu kafirai ne kai musulmai ne, kai musulmi ne. To Allah da ya maka wannan kyautan allazi manna alayka wa afdal, to idan ka gode masa da wannan godiyan ka gode ma Allah da dukkan nau'o'in godiyan halittu gabaki daya. Saboda haka yawan gode ma Allah shi zai sa ni'imomin da Allah yake mana su karu. Ash-shukru qaidul mawjudi wa saydul mafqud. Muna roƙon Allah ya ƙara mana san manzon Allah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-fatih lima hubbik wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa mihdalihi al-azim. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.